والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين في الدعاء الذي رواه النسائي والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وغيرهم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب وشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه. ولما كان كمال ذلك وتمامه موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا ويفتن في الدين، قال: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولما كان كمال العبد في أن يكون عالما بالحق متبعا له معلما لغيره مرشدا له، قال: اجعلنا هداة مهتدين. ولما كان الرضا النافع المحصل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء لا قبله، قال: ذلك فإن ذلك عزم على الرضا، فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم، سأل الرضا بعده. فإن المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. فمن سعادة العبد أن يجمع بينهما كما في المسند وغيره عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله، وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا علم الأكوكي ليس رح دور معاني صافيات الأهلي biyar ga watan Dhulhijja shekara ta 1438 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 27 ga watan 8 a shekara ta 2017 a lissafin miladiya. Na mutashi a darasinmu na 28 a karatun da muke na littafin Idhafatul Lahfan da tarahu 29 كراتب من الكتاب إضافة اللهفان في مصايد الشيطان لعمل ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. مكما تابع ما كنت يقبات من سياء إندا وانا يبين آمنا سوى فسكة تبيو تابين دا يسو يبين آمنا دنقنا دا وانن بابي نشدة لكي مغانا أكن سوى بابو سعادة غزوشيا وانا با فالين تيكي sannan babu jin daɗi, babu ni'imtuwa, sannan kuma babu gyaruwa ga kowace irin zuciya, har sai idan ya zama mahaliccinta shine abin bautarta, sannan kuma ya zama shine ilahinta mafi abin nemanta wanda take buƙatar ta kai gare shi ta samu yardarsa, sannan kuma shine mafi soyuwa a cikin wannan zuciya ɗin. Sai mutum ya zama ya fifita soyayyar Allah sama da komai, sannan zai zama mutumin kirki. To, bayan ya faɗa mana fuska ta farko, a fuska ta biyu yake mana magana akan haɗa abubuwa guda biyu: alherin duniya da alherin lahira. har ya kawo mana maganar babu alherin da ya kai a duniya mutum ya zama mumini ya yarda da Allah yana son Allah yana kuma biyayya ga dokokin Allah sannan kuma yana da kwaɗayin haɗuwa da Allah sannan a lahira kuma Allah ya ba shi dama ya gan shi an yi magana a kan wani biyayyan alheri a nan duniya shi ne ka zama mumini ka zama na Allah ka zama mai da'a ga Allah mai san Allah kuma mai fatan Allah ya yarda da shi duk abin da zaka samu na daɗin duniya to bai kai wannan abin ba da zaka mallaki duniya gaba ɗaya idan baka da imani baka samu alheri ba baka samu nasara ba kuma ka taɓe Allah ya tsare a lahira kuma babban abin da za a samu ba iya shiga aljanna ba ne bayan an shiga aljanna akwai abin da ya fi aljannar daɗi shine Allah ya ba wa muminai dama su gan shi su ga Allah a haƙiƙanin zatinsa wannan ya fi shiga aljanna daɗi to a ƙarƙashin wannan ne shine sai malai ya ce wa qad jama'a annabiyyu sallallahu alaihi wasallama baina hadaini al'amraini fi du'a alladhi rawahu an-nasa'i annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada waɗannan abubuwa guda biyu wato khairai dunya wal akhirah shine abin da yake nufi al'amura guda biyu din menene mafi kyau a duniya menene mafi kyau a lahira akwai wata addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a hadithin Ammar bin Yasir radiyallahu ta'ala anhu shi nan zamu karanta yace al-Imam an-Nasa'i ya rawaito wannan hadithi wal Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Ahmad bin Hanbal wa Ibn Hibban da kuma Ibn Hibban fi sahihi ya cikin sahihin sa wa ghayruhum da wasu malaman ma ba su waɗannan kadai ba min hadithi Ammar ibn Yasir daga hadithin Ammar ibn Yasir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana yad'u bihi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin wannan addu'a da'iman mumini idan ya ji an ce ga wata addu'a zaka same shi yana kwadaituwa ya santa to babu addu'a da ta kai a ce maka ga addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yake ita tafi muhimmancin kowa ya ji an faɗe ta ya ɗauko takaddarsa ya rubuta ta don ya ƙoƙari ya haddace ya riƙa yi ina kundi da mutane sukan yawo da shi suna bibiyar malamai a rubuta musu fa'ida da addu'o'i to babu abin da ya fi dacewa a ce mutum yana rubutawa a kundinsa irin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata addu'a ba ta kai addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yayi ba ko menene kuma ko waye to ba ta kai ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to ga wata daga irin waɗannan addu'o'i wanda mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi fa wahayi ake masa Allah ne yake gaya masa yake kimsa masa kuma yake bayyana masa komai yake so Allah abinda Allah yake so ya gaya masa kuma duk abinda za a ce za a roƙi Allah da shi a yi amfani da wani lafazi to babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin lafazin da za a roƙi Allah da shi kuma banda wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi abinda ake ce majawami'ul kalim akwai jawami'ul kalim fi ta'limid din umuman akwai jawami'ul kalim fi du'a'i wajen ilmantar da addini da yake yi yana amfani da wannan jawami'ul kalim shine wanda za ku ga kamar wanda al-Imam an-Nawawi ya tattara a cikin arba'un an-Nawawiyya kawa jawami'ul kalim ana nufin kalmomi kaɗan waɗanda suka tattara ma'anoni masu yawa to haka nan a wajen addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai cika irin addu'an nan da za a yi ta yi tsawo da yawa tare da cewa a wajen addu'a da sana'i ga Allah kasratu alfazi sana'i amrun mahmud yawaita lafuzza na sana'i da godiya da yabawa da kirari ga Allah wani abu ne da Allah ke sansa kuma abu ne abin yabawa a addini to amma akwai wani lokaci za ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'o'insa addu'o'i ne da suke kamar yadda yake da jawami'ul kalim wajen ilmantar da addini da labaransa da bayanansa to su ma addu'o'i ne wanda suke sun kunshi wannan irin jawami'ul kalim sun kunshi wasu ma'anonin da duk inda zaka warware lafazi kai ta bayani ba za ka kai ga irin wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaba ya roki Allah da shi ba in kana son alherin duniya da alherin lahira zaka ga babu wata addu'a da ta kai kace rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar da duk alheri tunda kace fid dunya hasanatan to ka gama duk abu mai kyau Allah sai baka wa fil akhirati hasanatan hakanan a lahira ma a baka abu mai kyau sannan kuma a tsare ka daga azabar wuta akwai abin da yake wannan da abinda ka sani a duniya mai kyau da abinda baka sani ba a duniya wanda ke mai kyau ne duk ya shiga ciki da abinda ka ji labarin sa na lahira mai kyau da abinda baka ji labarin sa ba a lahira mai kyau duka shi ma ya shiga cikin wannan hasanatan din to shi yasa maimakon ka bata lokacin ka cikin kirkiro addu'a da lafazin ka kai to in ka samu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce ka rike ta gamgam Allah ya mu ikon koyi da haka ga addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق يا الله انا روقنك بعلمك الغيب سبود علمك غيبي wannan توسلي ne da siffar Allah mun san tawassuli nau'i uku ne wanda ya halatta nan ce tawassuli me ake nufi da tawassuli ka roki Allah kai kamun kafa da wani abu ka ce ya Allah ina roƙonka saboda kaza kai mun kaza to Allah babban abin da ake roƙon sa da shi shine shi kansa da siffofinsa da sunayensa ka ce ya Allah saboda kai ne al-alimu Allah ka ilmantar da ni ka bani ilimi ya Allah saboda kai ne ar-razzaqu ina roƙonka ka bani arziki to duk addu'ar da mutum zai da tawassuli babu tawassulin da ya kai wannan muhimmanci da ka hada Allah da wani ma'ana kai masa magiya da sunan wani babban abin da zaka yi shine kai masa magiya da kansa da siffarsa ya Allah kai ne kaza don idan haka ina roƙonka ka bani kaza wannan dai akwai shi a cikin Qur'ani wurare da dama akwai a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in ba ku manta ba mun sha magana a kansa a wasu darussan ban da ba wannan ba to nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ne saboda ilimin sa na gaibi wannan ya nuna mana sanin gaibi min khususiyatillahi tabaraka wa ta'ala yana cikin abubuwan da suka keɓance Allah madaukaki duk cikin halittar Allah babu wanda ya san gaibi in aka ce gaibi abinda ake nufi da shi shine ilimin da ba a gaya wa kowa ba wani abu wanda Allah ya bar shi ga kansa istasarallahu bi'ilmihi Allah ya zaɓi kansa ya bar wa kansa sanin wannan abu kuma kamar yadda za ku ji malamai suna cewa ai akwai ghaibi ghaib nisbi akwai ghaib mutlaq wanda ake korewa babu wanda ya sani shine wannan mutlaq din ghaib nisbi kuwa in an ce nisbi shine wanda wani ya sani wani bai sani ba to hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-ghaibul mutlaq bai san shi ba in an ce al-ghaibul mutlaq shine duk abinda ba a ga wa kowa ba amma a cikin halitta Allah yana zabar annabawansa ya ba su kamar da ya gaya mana a ƙarshen suratul jin yana zabar daga cikin annabawansa ya ba su wani ilimi ya keɓance su da wani abu keɓancewar da yake musu da wani ilimi baya nufin komai kuma sun san shi amma akwai abin da sauran mutane ba su sani ba shi ya sanar da su don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin abin da Allah ya gaya masa akwai abubuwa da dama da wasu annabawan ba a gaya musu ba an gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka domin shine shugaban su ya fi kowa kuma daraja amma ba za a ce shi din ya san komai da Allah ya sani ba in ka ce ya san gaibu to ma'anarsa shine duk abin da Allah ya sani manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam ya sani ai mun sha wannan zancen bi in ka fahimci wannan ko zaka gane cewa to lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowanne abu da Allah ya sani shi ma sani ba domin ba su daidai wa daida da Allah ba wajen sanin ilimi akwai abubuwan da Allah maduki bai gaya masa ba to wanda bai gaya masa nan ba shi ake nufi da gaibi yana nan a matsayin gaibi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ba ilimin su daidai da Allah ba in dai ka gane wannan amma in ka hada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran halitta to yafi kowa sanin abin da Allah ya so ya sanar da shi an bin shi abin kuma babu wani wali da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin wani abu ba za a samu wani wali duk girman wali bai kai sayyidina Abubakar ba a zamanin wannan al'umma ta mu daga lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har tashin alkiyama ba za ka samu wanda ya kai sayyidina Abubakar daraja ba duk wani wali to ba za ka samu waliyin da yake da ilimin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da shi ba an fahimtar abu yau da haka ba kamar yadda akan kafa hujja da annabi Musa da Khidir sunansa al-Khidir a larabci a hausance ake cewa Khidir ko a ce halliru yau to Khidir annabi ne ba wali ba ne an fahimci abin yau wasu suna son a ce masa wali sai a ce to ai gashi wali ne ya san wani abu da annabi Musa bai sani ba don haka ashe kenan zai yiwu a samu wani wali da ya fi annabin zamaninsa ilimi to al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abun babu shi duk wani mutum bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin Allah ba kowa ne ne shi karka cire kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne sama da shi kuma duk darajarsa ba zai kai ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam an fahimci abin yau to kun ga ashe sanin gaibi siffa ce da Allah yake banta da ita girmanta ne yasa har Allah annabi sallallahu alaihi wasallam zai roki Allah da wannan abu yace ya Allah ina roƙonka saboda iliminka ga gaibi yau sannan yace wa qudratika ala al-khalqi kuma ina roƙonka ya Allah da siffarka ta iko akan halitta ikon da kake da shi akan halitta nan al-khalq qad ya'ti bi ma'na fi'l al-khalq wa qad ya'ti bi ma'na al-makhluq za iya fassara wannan al-khalq da wannan ma'anonin guda biyu cewa ya Allah ina roƙonka kamar idafa ce wa bi qudratika 'ala al-khalq ma'ana ina roƙonka da ikon da kake da shi akan halitta ma'ana akan aikata halitta kai insha'in ka kirkiri abin da babu shi wannan ikon naka ina roƙonka da shi ko kuma ya zama ina roƙonka bi qudratika 'ala al-makhluqat da ikon da kake da shi akan halittu baki daya cewa dukkan su a ƙasan ka suke kai ne mai iko akan su an fahimci wannan abu yawa ko ya zama fi'lul khalqi ma'ana al-khalq bi ma'ana as-sifa ko ya zama al-khalq bi ma'ana al-makhluq duk kuma kowanne zai iya dauka inda kun fahimci me nake nufi yawa to wannan da ya tawassuli da abubuwa guda nawaye al-ilm wal qudrah العلم والقدرة سنة نجتكين أوصى الصفات صفو في قدابي ما في يلوى وجنونا جرما ألا مألوكي كيسا القرآن إن ألا مألوكي بينا من وانا أبو نا كم هلتا سا أبين دي شاف كم هلتا دس آلي سيتك وانن آير دا إن الله عليم قدير ألا مي إيكوني كممي ألا مسنيني كممي إيكو سبودا maganar halitta gudanar da ita da samar da ita da gudanar da ita da arzuta ta da sauransu ba zai yiwu ba babu ilimi babu iko an fahimci wannan abu to sai fara da wannan ya Allah ina roƙonka da iliminka na gaibi da kuma ikonka akan halitta ahyini ma 'alimta al-hayata khayran li ya Allah karayar da ni muddin dai kana sane da cewa rayuwar nan ita ce mafi alheri gare ni lafazin ilimi yana zuwa shi ma da ma'ana guda biyu ilimi wanda yake sabaqahu jahlun to wannan ba a danganta Allah madaukaki da shi domin Allah madaukaki babu wani lokaci da bashi da ilimi shi yasa daga cikin siffar iliminsa shi iliminsa ilimi ne wanda lam yasbiqhu jahlun wanda babu wani jahilci da ya gabace shi duk wanda ba Allah ba kuwa ko me ya sani kana jahilan thumma alimahu da ya kasance jahili ne sannan yazo ya san wannan abu amma Allah ya san komai tun fil azal dan haka babu lokacin da za a ce Allah bai san abu ba sannan yazo daga baya san shi shi yasa daga cikin abinda malume suke bayyanawa dangane da siffar ilimi ilimin Allah madaukaki wani bika siffanta shi da wacce ma'ana kuma amma akwai wani ƙarin abu shine cewa ilimin Allah wa in kana qadiman azaliyan fa innahu yatajaddad didda cewa ilimin Allah da dadde ne ba shi da farko babu lokacin da za a ce Allah bai san abu ba sannan ya san shi to amma didda haka sanin sa kuma ga sauran abubuwa a lokacin da suke faruwa sababbi to shi ma yana sanin su ma'ana sabanin yadda zaka ga masu ash'ariya suna siffanta Allah da cewa siffofinsa ga wanda aka ambata gaba ɗaya kadimai ne in ce kadimi ma'ana kamar zancen Allah da suke faɗi Allah madaukaki yayi zance sai su ce zancensa guda ɗaya ne kalam ne nafsi yayin shi tuntune duk wani abu da yazo bayan wannan to ba magana bace ko ba ku fahimci wannan zancen ba ma'ana yanzu misali Allah subhanahu wa ta'ala ba yi magana da annabi Musa ba yaushe yi magana da annabi Musa lokacin da aka halicci annabi Musa lokacin da ya annabtar da annabi Musa ya mai da shi annabi ai lokacin ya masa magana wannan kissar doguwa da zaka karanta a suratul qasas da suratul taha abubuwan da suka gudana tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da annabi Musa alaihi salatu wassalam maganganun da Allah ya yi innani ana Allahu la ilaha illa ana cewa babu ni ne Allah babu wani abin da ya cancanta a bauta masa sai ni inji Allah madaukaki ai a lokacin ya ga annabi Musa wannan ko to wannan maganar da yayi a yaushe yayin sa a gun masu bin mazhabar ash'ariya yayi ta ne tun fil azal da haka halittar annabi Musa da girmansa da kaiwarsa falam abin nan da bulugul ashidda da sauransu da Allah madaukaki ba mu labari duk ba ta da tasiri a cikin wannan abu shi yasa suka bi kamar yadda mu'tazila suke faɗi cewa wannan magana da Allah ya yi a lokacin makhluqa ce kun ga wannan magana ce mai hatsari to haka ilimin Allah madauki yake in wani abu sabo ya faru a duniya to a lokacin da ya faru Allah ya san shi tare da cewa ya san shi tun fil azal cewa zai auku to kuma lokacin da ya auku a lokacin da Allah ya kaddara zai auku to kuma yana sanin sa har yanzu saboda me in ka ce bai sani ba to ka dangana masa wani abu na jahilci ka ce ilimin sa iya kadimi ne la ya tajaddad kun fahimci wannan abu yau don haka wannan maganganun malamai ingantattun maganganu shine ilimin Allah madaukaki yana nan a kowanne lokaci ya san komai tare da cewa ya san shi tun fil azaltin kafin ya same shi ya tun kafin a same shi a duniya Allah sa kun gane wannan to wannan gefe kenan akwai ilimi kuma da zaka ji an yi amfani da shi ana nufin i'tiqadi alimtu muhammadan salihan na san muhammadu a matsayin salihi an fahimci wannan wannan baya nufin wancan ilimi wanda da za a kwatanta shi da jahilci ko agun dan adam nan ma'anarsa i'tiqadi alimtuhu salihan ma'ana kamar ra'a mun san abin da ru'ya akwai ru'ya qalbiyya akwai ru'ya basariyya ko agun malaman nahwu suke faɗi to nan ma ilimin kun ga yayi ta'addi zuwa ga mufu'uli biyu ma'ana ya Allah abinda ka in ka san nan karka dangana cewa ma'ana ya Allah sharadin shine in ka san ko baka sani ba a cewa ko Allah bai sani ba amma abinda ake nufi in maganar rayuwata a yadda yake cikin iliminka shine cewa akwai alheri an fahimci abin to shine abin da ake nufi domin Allah madauki baka sa masa sharadi a ilimin sa kace ya Allah in dai ka san kaza amma abin da ake fada shine abu kaza in a cikin ilimin ka shine kaza shine alheri to ya Allah kaza to wannan ita ce wannan ma'anar ta wannan addu'a an gane abin ma'ana ya Allah ka rayar da ni idan rayuwar ita ce alheri gare ni cikin ilimin ka an fahimci abin wa tawaffani ya Allah ka karbi raina in mutu idza kanat alwafatu khayran li tukun ga wannan in rayuwar mutuwar ita ce mafi alheri ma'ana ita ma fi ilmika an gane abu insha Allah wannan lafazin ya ma yazo da lafuza daban-daban akwai ma ma kana din akwai kuma in alimta amma dai wannan hadisin Ammar bin Yasir haka lafazin sa yake a wurin al-Imam an-Nasa'i wannan kuma lafazin na an-Nasa'i din ne yau to sai ce wa as'aluka to nan duk waɗannan abubuwa ne na muqaddimar addu'ar yayi tawassulin da sifofi guda nawa guda biyu al-ilm wal qudrah to sai aka fara addu'ar farko sai aka hada al-hayatu wal mi wal maut nan an hada abubuwa guda biyu da rayuwa da mutuwa to sannan kuma zai shimfida abubuwa zai roki Allah madauki akwai kan manya-manyan abubuwan alheri guda uku ga su yace wa as'aluka khashyataka fil ghaibi was shahadati ya Allah ina roƙonka tsoranka Allah ka bani khashiya ka bani tsoranka in zama ni mai tsoranka ne fil ghaibi a lokacin da nake fake babu mai gani na sai kai was shahadati da lokacin da sauran jama'a suke gani na shine abin da ake nufi da al-ghaibi wa shahada anan domin Allah madaukaki shi dangane da shi game da bayinsa komai shahada ne an gane babu wani abu da zamu aikata wanda Allah bai sani ba ko amma nan al-ghaibi wa shahada abin da ake nufi a rayuwar da muke ai kana cikin hali wani lokaci kana cikin jama'a to wannan fi shahadatin nasu kake kowa ya san me kake to ka ji tsoron Allah a waje kamar dai a ce ne fi sirri wal alam ko a cikin lokacin da nake sirri da lokacin da nake bayyane an gane abu wasu malamai suna cewa abin da ake nufi da al-ghaibi shine rayuwar lahira shahada duniya wanda yafi ma'ana dai wanda za ta fito sosai ita ce wannan kamar da muka ambata na farko wa as'aluka kalimatal haqqi amanan ka mu ce nan yaushe bawa yake son ya samu ko aka fi son ya samu tsoron Allah shine lokacin da yake boye babu mai ganin sa a cikin dan adam sai Allah madauki da ya halice shi lokacin da kake boye a gidanka a gidan naka a ɗakinka a ɗakin naka na sirri ka kulle kofa ba kowa sai kai kadai to a wannan lokacin ka ji tsoron Allah kada ka aikata abinda Allah baya so duk abinda Allah ya hana ka nisance shi yayin da kake kai kadai kar kai komai yayin da wani ma yake nan da za ku hada kai ku yi abin da ba daidai ba to ku fasa ku tuna Allah madaukaki ku ji tsoro ya Allah ka bani wannan tsoron a zuciyata ku duba ku ga wa yake wannan addu'a annabi ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi baya zunubi mu kuwa masu zunubi mu muka fi buƙatar irin wannan addu'a cewa mu ji tsoron Allah a lokacin da muka kuya mu kauce dukkan abin da Allah madaukaki baya so to ballantana kuma a gaban mutane dama a gaban mutane wani ko dan mutanen ba zai ba saboda kada ya bata sunansa saboda kada ya ce a ce yayi abun kunya to a kowane hali dai ka samu tsoron Allah ka samu tsoron Allah dan karkaci mutuncin mutane ka ji tsoron Allah akan wannan domin in kana tare da mutane ba a nufin kuma ya zama cewa baka da kunya an gane ka ji kajin kunya a cikin mutane ka ji tsoron Ubangiji abinda ya hana kar a yi shi a cikin mutane kamar yadda ba za ka yi shi a waje a boye lokacin da babu kowa ba wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha ya Allah ina roƙonka kuma kalmar gaskiya ya zama na saba da faɗin gaskiya in dai na bude baki na to gaskiya ce za ta fita fil ghadabi a halin fushina war ridha da kuma halin yarda ta ma'ana ko na yi fushi da wani ya Allah ka hana ni in faɗi gaskiya kar a bana ka hana ni in kasa faɗin gaskiya ma'ana kada in kasa faɗin gaskiya a kansa an gane wannan ma'ana ko wani ya ɓata maka rai kai fushi da shi to kada a zo a tambaye ka a kansa kai rashin adalci ka faɗi abin da ba daidai ba saboda baka shiri da shi an gane wannan ai zaka samu lokaci wani baka shiri da shi baka san kana da tsananin magaba da shi sai a zo a tambaye ka wani abu a kansa sai ka faɗi abin da yake ba daidai ba saboda kawai kai ka tsane shi ana yi wannan ko ba ai to ka roki Allah ya raba ka da wannan ka zama mai adalcin da sawa'un wani ina san sa ko bana san sa zan faɗi gaskiya a kansa an gane wannan sannan ko da magana ba magana shaida kawai ba in dai raina ya ɓaci a ce in mallaki zuciyata in kasa yin ƙarya wannan shine babban abin alheri duk ɓacin ranka kar ka faɗi abin da ba daidai ba kar ka yi ƙarya duk yadda aka kama ka da laifi a cikin mutane kar ka ce dan kar in ji kunya bari in sai bin fuskata in tsare mutunci na a bari in faɗi wani abu daban wanda ba shine ya faru ba duk yadda ranka ya ɓaci ka buɗe bakinka ka faɗi gaskiya an gane wani abu wannan baiwa ce ba ƙarama ba da Allah ke wa bayinsa haka nan a lokacin da kake halin yadda ba baƙin ciki ba ba fushi ba shi ma ka faɗi gaskiya misali mutum kana shiri da shi to kada shirin da kake da shi ya sa ka kasa gaya masa gaskiya duk girmansa ko mai mulki ne ko na ƙasa ne ka gaya masa gaskiya saboda kuna shiri da shi kana son sa kar ya hana ka ka gaya masa abin da yake ita ce gaskiya kada kuma ba ka son sa kana kyamar sa kana fushi da shi shi ma wannan ya sa ka faɗi ƙarya dangane da shi wannan abun har ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah madaukaki akan sa lalle babban abu ne to Allah madaukaki ya samu sifantu da wannan sifa abu na uku a wannan gefe wa as'aluka al-qasd fi al-faqr wal-ghina ya Allah ina roƙonka daidaituwa tsakaituwa shine al-qasd ba nufi ba tsakaituwa yawa ka zama baka wuce iyaka ba baka kuma gaza ba fil faqri a halin talauci wal ghina da halin wadata ma'ana ya Allah ko a cikin halin talauci ne ka bani yin abu daidai wa daida da dukiyata ya Allah ko a halin wadata ne ni ma wadaci ne Allah ka bani halin in yi daidai wa daida kar in yi almubazzaranci an mun fahimci abu shine abin da ake nufi da wannan al-qasd fil faqri wal ghina wani zaka ga idan Allah ya hore masa to kuma sai ayi fanta ma sai ayi ta kashewa ayi ta almubazzaranci ayi ta lalatawa wala tubaddiru tabdir Allah madaukaki ya hana mana wannan kada mu yi almubazzaranci har ya siffanta shi da cewa innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin lalle masu almubazzaranci yan uwan shaytanu ne bai kamata ku mutumin kirki ya zama dan uwan shaytan ba dan haka ka zama matsakaici sannan shi wa as'aluka ni'iman la yanfadu ya Allah ina roƙonka ni'imar da ba ta ƙarewa ni'imar da ba ta ƙarewa ka ku babu ni'ima da za ta zama ba ta ƙarewa in ba ni'imar Allah ba yawa Allah ni'imarsa ba ta ƙarewa wa as'aluka qurrata 'aini la tanqati ya Allah ina roƙonka farin cikin da shi ma ba zai yanke ba qurrata 'aini ana nufin farin ciki ya zama kana da farin ciki dawwamammen farin ciki babu nasara a rayuwar mutum irin ya zama a koyaushe yana cikin walwalarsa da farin ciki ba a san mutum ya halaka kansa da yawan damuwa da yawan baƙin ciki da rashin natsuwa dan abu kaɗan ya hargitsa shi ka zama kana da control akan zuciyarka duk yadda abu ya kai ya kawo kana cikin natsuwarka da farin cikinka a riƙa ganin walwala a fuskarka ta yadda ba za ka ba da labarin abinda baka so a gani ma a gani a fuskarka ka daure ka rika cijewa Allah ya samu dace sannan yace wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada kuma ya Allah ina roƙonka ka bani damar yarda da kaddararka bayan ka riga ka yi hukunci bayan ka riga ka yi hukunci duk malamin kai zai zo bayyana mana wasu abubuwa akan wannan matukar yarda da amincewa ita ce wadda za ta zama bayan hukuncin Allah Allah ya hukunci wani abu marar daɗi zai same ka to ka yarda da wannan hukuncin yana da cikin manya-manyan darajoji na aqida na imani na tauhidi a zuciyar mutum ya zama yarda بقدر الله وقضائه duk mutumin da yake yarda da hukuncin Allah da kaddararsa to wannan babban mutum ne a gurin Allah me alamar riba adamu tasakhuti kada zama kana da tasakhuti kana fushi idan Allah ya jarrabe ka da wani abu ko kana cikin talauci ka rika maganganu ni wannan irin bala'i ya Allah me yasa yayi min haka ne ka rika ganin kamar wai ga mutane ne duk suna horewa Allah ni kuma ya jarrabe ni da talauci ka rika nuna wa Allah kamar kana fushi da abin da ya saka Allah baya san wannan abu kai hakuri ba kai kadai ne ba kuma ba kai ne faro ba kuma kai din kanka a rayuwarka ai ba a daraja ɗaya rayuwar take ba kun gane me nake nufi da kake cewa yanzu kana cikin talauci ai akwai lokacin da kuma kake da walwala a baya ka samu wani lokaci da ka ji daɗi ka more yanzu kuma da Allah ya jarrabe ka jarrabawa ce kai hakuri kai fatan wannan abun ya zama shine alheri gare ka wannan ita ce sunnar Allah a yadda yake mu'amala da bayinsa babu wani mutum da hali ɗaya yake dawwama dangane da shi ko akwai ka san wani wanda yake tunda yake a mai kuɗi aka same shi kuma har ya bar duniya a mai kuɗi ana samu ba kasafai bane ana samu wanda an haife shi ba komai yayi ko ya samu gado ko kuma da ya girma ya yi aikace-aikacensa ya sha wahalar duniya ya samu wata ran kuma sai Allah ya kwace ga shi nan ana ganin misalai da yawa don haka karka dauki cewa wannan wata tsana ce daga Allah a'a haka Allah ya so kuma sannan wannan baya nufin kuma karka je ka ci gaba da nema sai ka zauna shi ma duk wannan ba a nemansa a takaice dai abinda ake nufi duk abinda Allah ya hukunta maka ka yarda yarda ba a nufin ka zauna karka nemi maganinsa in cuta ce je asibiti da ka nemi magani karka ce a ma'anar riba shine na yarda da wannan bala'i da Allah ya dora mu shikenan sai ka zauna zugum ka zama cikin bala'i da damuwa ba haka ake nufi ana nufin kada kai fushi da Allah saboda ya jarrabe ka domin kai halittarsa ne kai mallakarsa ne kai bawansa ne duk inda za ka yi ba za ka fita daga cikin falalarsa da ikonsa da gudanarwarsa ba yadda ya so zai da kai don haka tun da ya ga dama ya yi haka da kai to akwai kuma ƙofofi da ya buɗe maka in abu ba shi da daɗi ka nemi canjinsa la'alla shi ma an rubuta maka wannan neman canjin ka nemi yadda za ka fita ka je ka nemi magani ka yi aiki ka samu abin da rayuwarka za ta yi daɗi da shi duk wannan ba shi ake nufi da rashin yarda ba amma kar ka yi fushi ka riƙa maganganu marasa daɗi dangane da Allah maɗaukaki in ya jarrabe ka da abu shi ne ma'anar wannan was'aluka برد العيش بعد الموت كما يا الله انا روقنك سهوله العيش شيء abinda ake mai da bardi an sanyin rayuwa malami suka fassara abinda ake nufi saukin rayuwa ya Allah ka bani saukin rayuwa بعد الموت ma'ana rayuwar da za ta zama bayan mutuwa ya Allah ka sanya mun ta zama mai sauki kuma in an bi abin nan a lugar larabci ma ka kalli bardi akwai inda ake bukatar bardi yawwa a rayuwar kabari kar ta zama maka mai zafi haka nan kuma kar ka hadu da zafin wutar jahannama a lahira don haka bardin yana nan kuma sannan ma'anarsa ta suhula din da tana nan a ciki yawwa Allah madaki ya yassare mana rayuwar lahira ta zama mai sauki gare mu baki daya wa as'aluka ladhatan nadari ila wajhika ya Allah kuma ina roƙonka dadin da ake samu in an kalli fuskarka ran kiyama ya Allah ka bani wannan dama ya Allah muna roƙonka ka ba mu wannan dama dukkan bayinka mu'minai Allah ka yassare mana mu ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala da fuskar Allah ran kiyama a aljanna wa shauqa ila liqa'ik kuma ina roƙonka ya Allah ka bani shauqi na haduwa da kai ka ji ina sha'awar ina son ina fatan haduwa da ubangiji ya Allah ka bani wannan ka hore mun wannan idan ba wanda yake da yaqinin haduwa da Allah ba kuma wanda ba fatansa shine ya zauna ya dade a duniya ya dawwama a duniya ba wa zai faɗi wannan a ce kana fatan ka haɗu da ubangiji to haduwar da ake nufi musamman haduwa ta lafiya haduwar da ba za a yi maka azaba ba haduwa ta dangata a gidansu yawa Allah maduki ya mana wannan irin ya bamu wannan dama mu haɗu da shi cikin kwanciyar hankali fi ghairi darra'a mudirratin ya Allah wannan haduwa da zamu yi da kai muna roƙonka ta zama ba a cikin tsanani mai cutarwa ba darra'a jam'in ad-durruni fa'ala'uni ko ce fa'ala ne sifa ce kai sifa ce ta fa'ala ma'ana darra ala wazni fa'ala ma'ana sa shine ad-durr to ma'ana ad-durrun kuma anan ana nufin ash-shidda tsanani ma'ana ya Allah ba a cikin halin tsananin da zai zama mai cutarwa ba an fahimci abu yawa lafazin ad-durr za ku ji ana fadin ad-durr da kuma ad-darr akwai a Qur'ani ko wani in aka ce ad-durr da dhamma to shine duk wani abu marar dadi duk abu mai sawo mai sa damuwa na bala'i da rashin lafiya tashin hankali iri-iri shine ad-durr kamar addu'ar anni massani ad-durr nan kun ga cuta ce ta shafe shi ko yawa saboda rashin lafiya dan haka rashin lafiya sunan sa menene ad-durr amma mai fataha ad-durr shi kuma shine kishiyar an-naf'u an gane yau qul la amliku li nafsi darran wala naf'an to kun ganin darran ne ba durrun ba to shi kuma wannan kishiyar naf'u ne naf'u abu mai fa'ida mai amfani to kishiyarsa kuma shine mai abu mai cutarwa to nan daban da cutar jiki duk cutar da take taba jiki wannan al-azhari ya faɗi wannan a littafin sa na lugha cewa in abu ne da zai taba jiki to ad-durr ake cewa in kuma abu ne da yake kishiyar naf'u shine ad-darr da fataha an bambance nan yau ka bambance tsakanin waɗannan to wannan wacce ce ta ad-durr ne na cutarwa saboda kun ga maganar tsanani da zai taba jikinka ai ba a san sa yau to shine fi ghairi darra'a mudirratin wala fitnatin mudillatin ko kuma ma'ana ya Allah ba kuma a cikin fitina da za ta batar da mutum ba babu fitina irin fitinar a fitine ka a addini shine wannan fitinar da ake nufi fitinar addini kana kan sunna kana kan ilimi mai kyau kana girmama alqur'ani da sunna Allah jarrabe ka ka koma ka tsani sunna ka tsani bin hanya wannan bala'i ne ba karami ba fitina babu fitina da ta kai a jarrabe ka addinin ka daka ya dan uwa kullun ka rika roƙon Allah tunda dai kun ga wannan addu'ar waye ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in shi yayi wannan ashe mu muka fi cancantar mai wannan addu'a mu muka fi buƙatar take mu muka fi buƙatar ashe mai wannan addu'a mu roki Allah mu doki kada ya jarrabe mu da fitinar da za ta kauda mu daga kan addini Allahumma zayyinna bi zinatil iman ya Allah kai mana ado da adan imani wa zayyanahu fi qulubikum ko fi qulubihim kamar yake a suratul hujurat yawa waj'alna hudatan muhtadin ya Allah ka sanya mu a masu shiryar da wasu kuma shiryayyu an gabatar da aikin ne akan abin nan saboda dacewa da ƙarshen siyakin aya ai siyakin wannan addu'a hudatan ana nufin masu shiryarwa an gane muhtadin masu shiryuwa an bambance abin wanda dama can shiryayye ne shine muhtadi mai shiryar da wani kuma hadi hadi jam'in sa shine huda an bambance abin ya Allah ka sanya mu masu shiryar da wasu kuma sannan mu zama mu din shiryayyu ma'ana kenan ka ce ma'anarsa ya Allah ka sanya mu zama shiryayyu masu shiryar da wasu shine wannan addu'a to wannan ita ce kun ga wannan addu'a ta kunshi abubuwa da yawa abin da ya shafi duniya yadda mutum duniya za ta yi masa kyau da kuma yadda lahira za ta yi masa kyau mu koma mu ga cikin addu'a waɗannan abubuwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa dangane da duniyar in kun kula tun farko maganar haya ko shi yasa malamai suka ce nan rayuwar ana nufin ta duniya tunda dama yana magana ne akan wafati ko ya Allah in wa a iliminka rayuwar nan in ci gaba da ita shine mafi alheri ya Allah ka bani da rai akwai hadisi wani daban wanda ba wannan ba hadisin Anas da a cikin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ɗayan ku yi burin mutuwa amma idan la budda fa in kana wala budd in tilasta kama ma zai addu'a ma'ana kada mutum ya roki Allah ce ya Allah ka sa in rabu da duniyan nan wannan rayuwa ta ishe ni Allah kawo mutuwa ba a san haka an gane wannan amma in ta kama za ka roki Allah to ka roki Allah wata addu'a sai kawo irin wannan lafazi ya Allah ka rayar da ni in rayuwar sai mafi alheri ya Allah ka karbi raina in mutuwar sai mafi alheri idan kana ta karin zunubai a duniya zunubanka sun fi kyawawan ayyukanka yawa ai gwanda ka tafi ko baka ba sai idan Allah madaukaki ya kaddara cewa akwai tuba kuma da zai zo amma ka rage wannan rayuwar da zaka yi ta saban Allah to kuma tun da gaba ɗayan sa ilimin Allah ne yake haddade wannan abun ba mu ne muka sani ba to shi yasa mu maida abun zuwa ga Allah wannan yana koya mana har yanzu kullum ka saba da roƙon Allah abin da yake shine mafi alheri ka saba da cewa ya Allah in abu kaza shine alheri a abin da ka kaddara ya Allah ka bani shi kar ka yanke alherin ya zama kai ne ka san shi domin roƙon malami suna cewa addu'ar bawa iri biyu ce akwai abin da khairiyyatu maqtu'un biha zaman sa alheri abu ne sananne babu tantama a cikin sa shine duk abin da ya shafi lahira da aikin da'a ya Allah ka ban aljanna ai wannan babu bukatar ka ce in akwai alheri ko baka ba ya Allah ka ban shiriya shi ma baka bukatar ka ce in akwai alheri ya Allah ka shiryar da ƴaƴana shi ma baka bukatar ka ce in akwai alheri yawa duk abin da yake akwai alheri sananne akwai shi to wannan babu matsala wanda ke kawo ikhtiyari ka mika wa Allah zabi shine abin da yake a yanqasmu ila qismain ko kuma jihatu khairiyatihi wa jihatu sharriyatihi makhfiyatun anka bangaren cewa alheri ne ko sharri ne a boye yake gare ka baka sani ba zaka yi aure ka roki Allah ba kyan matar zaka kalla ba a'a ya Allah in alheri ne ka sa abin ne zaka shiga kasuwanci ya Allah in alheri shi yasa ake son mutun ya saba da addu'ar istikhara ko istikhara ne mai askin ta dama akwai baiwa Allah zabi kuma ba wai lalle ma'anar sai ka rasa zabar abu bane ake yin istikhara kawai zaka yi abu koda wanda ka yanke zaka yi ne to ka mika masa cewa wajen zartarwa ka zartar da abin da yafi alheri shine dama ma'anar istikhara to mu je sai ce fa jama'a fi hadha ad-du'a al-azim al-azim al-qadr sai muka ga gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan addu'a mai girman kaddara mai girman al-qadari kai wanda take al-qadarin ta babba ne ma'ana babbar addu'a ce sai ya hada mana baina atyabi shay'in fid dunya wa huwa ash-shauqu ila liqa'ihi subhanahu a duniya babu abin da yake wannan shine abin da yake so mu fada mana dazu to an ka bi wannan addu'o'in gaba ɗaya gaba duk abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roka babban abu a ciki gaba ɗaya shine imani da kuma shauqi ila liqa'illah ku ga ba a fado ne abu na duniya ba ba a ce kuɗi ba ko ba a ce mata ba ba a ce gidaje ba ba a ce kaza ba ƴaƴa da sauransu ba shi bane amma babban abin da zaka samu a duniya ne a ce kana da imani kana da fatan haduwa da Allah to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki wannan domin wannan shi ai a duniya yake ko ba duniya yake ba ash-shauqu ila liqa'illahi inma yakunu ash-shauqu fid dunya domin in aka ce ka mutu ai dama shikenan haduwa da Allah ta riga ta auku yawwa to babban abin da zaka samu a duniya shine imani da san Allah da kuma san haduwa da Allah sannan sai yace sai ya hada da wannan wa atyabi shay'in fil akhirati da kuma mafi kyawun abu abin da yafi kowanne kyau fil akhirah a lahira wa huwa shine an-nadaru ila wajhihi subhanahu kallan fuskar Allah subhanahu wa ta'ala fuskan nan da a duniya ake ta sabani a kanta wasu su ce akwai wasu su ce babu kuma bayan Allah ya faɗa akwai to ka yadda da ita agwani alama sai ma duk wanda yake yadda da ita ma Allah zai kore shi ba zai ganta ba ko ba haka bane wanda duk bai yadda da Allah yana da sifa ba to sai Allah ya kore shi daga cikin waɗanda suka cancanci su ganshi an fahimci wannan abu yau sannan yake cewa walamma kana kamalu zalika wa tamamuhu mawqufan ala adami ma yadurru fi dunya yayin da kamalar wannan da cikarsa ya tsayu ne akan rashin abin da zai cutar a duniya wa yuftinu fi dini kuma ya jarrabe ka a addini qala shi yasa ya kawo a ƙarshen addu'ar yace fi ghairi darra'a mudirra ma'ana wannan shauƙin da zaka yi na haduwa da Allah to kada ya zama a cikin wani tsanani da zai cutar a nan duniya kenan ko cikin umurin duniya a cikin al'amuranka na duniya kar a samu tsananin da zai cutar da kai kana roƙon Allah mu yake baka lafiya ya baka kwanciyar hankali da zaman lafiya da sauransu ta a cikin wannan dai shauƙin da zaka yi na haduwa da Allah sannan kuma kar a jarrabe ka a addininka kana sunna ka zo ka koma mai bid'a mai son abin da ba daidai ba Allah kare mu sannan ya ci gaba yake cewa wallan ma kana kamalul abdi fi an yakuna aliman bil haqqi yayin da ya zama kamalar bawa halin da bawa yafi zama kammalalle shine in ya zama aliman bil haqqi muttabi'an lahu mu'alliman li ghayrihi murshidan lahu to babu halin da ya kai wannan hali alheri da kammala duk abin da dan adam zai samu a duniya na kammala bai kai wannan ba ya zama ya san gaskiya yana bin gaskiya ko yana kuma ilmantar wa wani gaskiya yana shiryar da wani gaskiya mun ji wannan abubuwan sanin gaskiya bin gaskiya kun ga nan al-iman wal amal salih ko sannan kuma me ilmantar da gaskiya da kuma shiryarwa da gaskiya mu koma suratul asr da muka da ya kawo mana a baya ko illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi ko wa tawasaw bis sabr to waɗannan abubuwan su din ne shine mafi halin alheri da dan adam zai samu kansa a duniya to shi yasa sai ce waj'alna hudatan muhtadin Allah ka sanya mu zama shiryayyu masu shiryarwa ma'ana kun je fahimci ko ne fasararsa hudatan jam'in hadi masu shiryarwa muhtadin kuma shiryayyu a kashin kansu walamma kana riban nafi'ul muhassil lil maqsudi huwa ar-riba ba'da wuqu'il qada'i la qabla yayin da ar-riban nafi' yarda wadda za ta zama mai amfani kuma wadda za ta saman maka abin da kake so shine yardar da kai ta bayan aukuwar qada'i bayan aukuwar hukuncin Allah Allah ya hukunta wani abu mara dadi zai same ka to yarda da wannan shine yafi la qablahu ba kafin sa ba fa inna zalika azmun ala riba in aka ce mutum ya ce ya yarda da kaddarar Allah tun kafin ma abin a hukunta masa ya auku wannan azmi ne kuduri ne kawai ba a ga abin ba kuma musamman mutum yana tabbata da abu ne bayan ya faru yanzu misali mutum zai ce a haba ai ana ce mana wa'azi mu rika yarda da kaddara ai duk abin da ya same mu zamu yarda wannan kafin ya faru in ka faɗi wannan ba shine riza din ba sai abin ya faru bala'in ya zo kana cikin damuwa da tashin hankali to ka nutsu ka kwantar da hankalinka kul ka faɗi kalmar fushi a lokacin da wannan abu ya faru an gane wannan abu amma da dadin baki mutum zai iya faɗin abu kafin abin ya faru to wannan abin da zaka faɗa kafin bala'in ya samu sunansa mene azmi karfin kuduri da niyyar cewa kana kan in abu ya auku zaka yi hakuri zaka yarda ba zaka yi fushi ba to amma jarrabawar tana cikin in abun ya auku sai a buɗa sai a kalle ka ya zaka yi ihu wani naka ya rasu mutum ya rika kamar yadda zaka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana maganar yadda zaka ga wasu mata a jahiliya suna yi har yanzu ma suna yi in aka ce wani nasu ya rasu musamman mai gida sai a faɗi ana burburuwa rumfa ta faɗi ai kaza da kaza bala'i ya dauko wayo ni Allah na a shiga wannan gida a fita wannan gida ana zaune an yi rasuwa kaga irin wannan matan suna fitowa daga wani gida ba za ta yi kukan ba sai ta zo kofar gida ga jama'a ana zaune sai ta ce wayo Allah wani ya kare sai ta tada hankalin kuma wasu an to irin wannan abun kar a yi shi a lokacin da abu ya faru ka daure ka cije ka yarda da cewa Allah ne ya kaddara maka wani ya rasu duk yadda kake son sa dole ku rabu duk yadda kake son wani naka to dole ku rabu to in aka rabun nan ka cije ka hakura haka rashin lafiya ce duk yadda baka son abu kaza ya same ka Allah ya kaddara ya same ka to ka kwantar da hankalinka ka yarda da hukuncin Allah kuma sai ka nemi magani na yadda zaka fita daga wannan to yayin da wannan ya kasance yace fa idza waqa'a alqada'u in abun ya auku hukuncin Allah ya auku in fasakha zalika alazm wannan kudurin sai ya tafi kuma babu shine in fasakha sai lalace kamar yadda za a ce faskun aure ya lalace ko to sai wannan azumin wannan kudurin naka sai ya kaushe to yayin da ya zama abin da yafi muhimmanci riba din da ita ce za ta samu maka abin da ake so yayin da ta zama ita ce wanda bayan abu ya aukute sa'ala rida ba'dahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya bashi rida ya bashi yarda da qada'i da hukunci da kaddara bayan abun ya auku an gane misali yawa sai ce fa innal maqdura domin ku shi abinda aka kaddara shi yaktanifuhu amrani abu biyu ne suke kewaye da shi suke lillibe da shi shine iktinafi kanaf lillibewa yawa abu biyu ne suke zagaye da duk abin da Allah ya kaddara shi to yana tare da abubuwa biyu al-istikharatu qabla wuqu'ihi kai istikhara kafin ya auku ko war-ridha ba'da wuqu'ihi in kuma ya auku to ka sallama ka mika wa Allah ka hakura an gane abu fa min sa'adatil 'abdi daga cikin nasarar bawa da zai samu an yajma'a bainahuma shine ka hada waɗannan abubuwa biyu kafin abu ya auku kai istikhara in ya auku sawa'un ya zo maka daidai da yadda kake so bai zo maka daidai da yadda kake so ba ka yadda cewa wannan shine abin da Allah ya hukunta mu abin yana da wahala fa kowa zai ji abin a jikinsa ne sai lokacin da bala'in ya same shi sai kaga wannan imanin yana nan ko baya nan to inda za a jarrabe ka shine a gwada a gani za ka hakura ko ba za ka hakura ba za ka yi magana mummuna ko ba za ka yi ba Allah ba mu hakuri to sai shi kama fil musnad kamar yadda yake a cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal wa ghairihi da wani ma'ana wanda ba musnad ba anhu sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace inna min sa'adati ibn adam istikharat Allah daga cikin sa'adar dan adam shine ya nemi Allah zabi yayi istikhara ورضاه بما قضى الله ديردس دا ابن دا الله يحكمتا وان من شقاوة ابن ادم ترك استخارة الله كما دا cikin ابن دا زي نونا مكا شقاوة تهبي ورباوة شيني زما يبر استخارة دا الله يشني حالنك نكأل شيء دا كي استخارة كو ديك فكه استخارة اكوي بكاتم مفتاكا دا جنو مؤكد ديوا متاني سندوكا سي ابو بياتا سو مكا نيكانا سزابي shine ake istikhara a ka gama makaranta zaka shiga makaranta kowace iri ce an dauke ka admission yazo yi istikhara kafin ka tafi aiki ka samu yi istikhara kafin ka fara auren kafin kai kai istikhara bayan kai ma zaman da zaku kai istikhara amince nan zaka fara wani kasuwanci yi istikhara zaka tafi wani abu duk kai istikhara to wasakhathu ko wasakhathu bima qada qada Allah da kuma fushin bawa da abinda Allah ya masa hukunci wannan duka yana daga cikin alamar shaqa'i to Allah ya tsare mu daga shaqa'i Allah ya tabbatar da mu Allah ya tabbatar da mu abin da yake shine daidai Allah subhanahu wataala ya ilmantar da mu ilimi mai amfani ya yassare mana al'amuran mu dole mu tsaya nan kat lokaci ya kare babu karin kalma wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa